بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة
الله بركة مدى وانا يمجي نرانر تلاتة مش قدر العرباء لارن العرباء عفوا مش قدر الهميس wanda shine daren 21 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 5 ga watan August 2026 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inda aka san da suna dandali a nan tudun wadan Zaria cikin karatun mu na tafsirin juz'u amma ayo insha Allah za mu shiga darasi na farko a cikin tafsirin suratul adiyat mallam nura zai karanta mana sura bismillah
a'udhu billahi samiil alim minash shaitaanir razim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim wal 'aadiyaati dhamha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ
نعم wannan ita ce suratul adiyat wanda ita ce sura ta 100 a cikin lissafin surorin alqur'ani idan aka kirbo su daga sama a cikin sura 114 wannan ita ce sura ta tamamul mi'a ita ce kuma farkon wato rubu'in hizbi na ƙarshe rubu'i na ƙarshe a cikin alqur'ani to daga nan yake farawa daga fadin Allah afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wannan sura a wajen saukar da alqur'ani ita ce sura ta 14 da ta sauka bayan suratul asri wacce take zaman ta 13 ta sauka wato take zaman ta 15 ta 13 afwan ta kuma sauka bayan wato gabanin suratul kautsar bayan suratul asri gabanin suratul kautsar sune suke sa ta tsakiya adadin ayoyinta kamar yadda aka ji aya ce guda 11 ana ce mata suratul adiyat ko suratu wal adiyat ko dai a fada da wawu kamar yadda yake a cikin farkon surar ko kuma a cira wawu din malaman tafsiri suna da maganganu iri biyu game da ita shin sura ce makkiya koko madaniya ce magana mafi inganci shine makkiya ce kamar yadda aka ruwaito daga sahabbai irin Abdullahi dan Mas'ud irin Jabir radiyallahu anhuma da kuma wasu malamai cikin tabi'ai kamar Al-Hasan al-Basri da Ikrima da Abba Allah ya kara musu rahama musamman muka lura cewa idan ya tabbata ita ce sura ta 14 to wala budda ta zama makkiya ce amma wasu malamai kuma cikin sahabbai har ila yau kama Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa anabi shi kuma ya tafi akan cewa sura ce madaniya to haka nan sayyidina al-imam malik imam malik Allah ya gafarta mai da kuma qatada su ma duka suka ce madaniya ce wannan ra'ayin shine ibnu ashur ya karkata gare shi a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir al-imam al-wahidi ya ruwaito a cikin littafin sa mai suna asbabun nuzul daga muqatil da wanin sa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha khailan sariyatan nabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da wata karamar runduna ila bani kinana dan su kai farmaki ga banu kinana wa amara alaihimul mundira ibn amrin al ansari ya sanya musu komanda wani sahabi mai suna al mundir ibn amrin radiyallahu anhu ya riwaya yake cewa fa ashabat wato sai suka dade a cikin sahara suka yi makuwa shine ma'anan ashabat wato aqamat fi sahara fi ardin sahiba shine wato tsawon wata guda fa ashabat fil ardi fi ardin sahibatin shahara wata guda ba a ji labarin su ba suna cikin wata sahara sun yi makuwa sun rasa hanya wa ta'akhkhara khabaruhum labarin su ya jinkiri fa arjafa almunafiquna fil madina sai munafikai a cikin madina suka fara yada jita-jita suna cewa wa qalu suna cewa qutilu jami'an ai an kashe su ne gaba daya inda aka yi wani kaza ya tura da yayan mutane shi ya zauna a gida yanzu ga yana an ce da an kashe su suka fara yada wannan jita-jita fa akhbara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar shi da ainihin manzansa sallallahu alaihi wasallama anhum game da su bil ayatil khamsi al awwal daga fadan Allah wal abiyati dabaha fal muriyati qaba fal azwa fa wasatna bihi jamaa ayoyi guda biyar su aka fara saukarwa ba wannan shine dalilin saukarsu ilaman bi anna khailahum qad fa'ala jami'a dhalika dan nuna cewa wannan runduna ta aikata duka waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi da zamu zo mu ji fassarar su insha Allah wannan haka yazo a cikin littafin asbabun nuzul na al-imam al-wahid haka al-allama ibn kathir al-dimashqi ya ambaci wannan kissa a cikin tafsirin sa tafsirul qur'an al-azim inda yake cewa zakara al-bazzaru rawal bazzaru huna hadithan ghariban jiddan Al-Bazzar ya ruwaito hadisi mai rauni ƙwarai a nan wajen. Ibn Kathir ya ce garibun da kamar irin maganan At-Tirmidhi ne da Az-Zaila'i da makamantansu wanda suke amfani da lafazin garibun don nuni zuwa ga da'ifun. Sannan da ya cika wannan magana shi Al-Imam Ibn Kathir sai ya kwararo wannan hadisi sai kuma ya ambata ya ce a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Hafs Ibn Jami' wanda da'ifi ne ba a karbar riwayar sa ba haka ba kuma Abdurrazzaq As-San'ani ya ruwaito a cikin tafsirin sa da Imam Al-Tabari a cikin nasa tafsirin wallahu a'lam to haka nan a cikin sunan ta Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi daga Urwatu dan Zubair Allah ya kara masa rahama Allah ya kara yarda ga mahaifinsa Zubair ibn al-Awwam Urwatu yake cewa anna abahu kana yaqra'u fi salati al-maghrib bil 'adiyati wa nahwiha min as-suwar cewa babansa Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu wanda ɗaya ne daga cikin sahabbai al-asharatul mubashsharuna bil janna mutum goma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkure su lokaci guda ya musu al-bashir da cewa Allah ya ba su aljanna yana daga cikin as-sabiquna al-awwalu da ya kasance in yazo sallah a sallar magriba a raka'a farko yakan karanta suratul adiyat da surori ire-irensu irin su alhaqumut takatur irin su idza zulzilatil ardu zilzalaha irin su wash-shamsi da wattin da makamantansu yakan karanta su wa nahwiha min as-suwari da surori ire-irensu ta fuskar tsayi da ta fuskar mawdu'in da suke magana akai da lahira wannan riwaya tana cikin littafin sunan Abi Dawud da isnadi tabbatacce da kuma as-sunan al-kabir na al-imam al-baihaqi haka nan ma kafin shi malamin sa al-hakim abu abdullahi naisaburi shi ma ya ruwaito a cikin littafin sa al-musaddaq rahmatullahi ala al-jami' wannan sa daga cikin hadisai da suka zo dan bayyana falalar sa hakanan al-imam abul qasim al-baghawi a cikin littafin shi mai suna mu'jamus sahaba ya kiroto ta kissa daga yazid ibnu abi habib wannan tabi'i yake cewa lamma hadarat abdullah ibn sa'd ibn abi sarhin al-wafatu wa huwa bir ramalla akwai sahabi mai suna abdullah ibn sa'd ibn abi sarhin wannan sahabi yana daga cikin da suka musulunta da farko yayin hijira sai ya samu wata jarabawa ya taba yin ridda ya dawo makka har lokacin ma da aka yi fathu makka yana daga cikin mutane kididdigaggu wanda ba su kai biyar ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da ya baiwa kowa amana duk wanda bai kawo farmaki ba an kyale shi duk wanda ya shiga gidansa ya boye ya kuya a kyale shi duk wanda ya shiga Ka'aba a kyale shi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma a kyale shi amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu mutane daga cikin su akwai shi wannan Abdullahi ibn Sa'd yace amma su kar a kyale su an gan su a kashe su sai shi ya je ya buya akwai ibnu khadal shi an kashe shi a bakin Ka'aba shi wannan sai ya je ya buya sai akwai cousin dinsa abokin wasansa shi ne sayyidina Uthman radiyallahu anhu kuma dai mun san darajar sayyidina Uthman da mutuncin sa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne annabi ba yace yana jin kunyar sa saboda mala'iku suna jin kunyar sa sannan ka tuna irin alkhairan da ya dinga yi wajen taimakon musulunci ko ka san ko a ina ne din da aka san mutunci to ana dagawa masu mutunci kafa kuma kamar annabi yake cewa aqillu zawil asarati an aqillu zawil hay'ati an asarati idan hadisi ne da yake da rauni ta fuskar isnadi cewa mutane masu mutunci a dinga kauda kai akan kananan laifukan su wannan mutumi da ya lura da darajar sayyidina Uthman sai ya je gun sayyidina Uthman ya nemi alfarma cewa dan Allah ya kai shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana so ya tuba sayyidina Uthman ya dauko shi ya kawo shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ga dan uwana tabbas yayi laifi amma ya zo ya tuba manzon Allah bai kula shi ba asiri sayyidina Uthman ya fada ya sake fada ya sake fada sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tuba komai ya iya tuba din daga baya hausa bai suke cewa ai ya aka yi wannan ya tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai nayi tunanin wani a cikin ku zai tashi kawai ya sare kansa ne sai sahabbai suka ce to ai da ka mana ishara ya manzo Allah manzo Allah ya ce ai annabi annabin Allah baya yin wato irin wannan yaudara ya musu wani sigina ko ya musu aka irin ko a kwarfe shi din annabi baya yin haka no baya yin yaudara sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa yana da rabon tsira sai ya tsira ya tuba ya dawo musulunci kuma ya kyautata musuluncinsa shine a wannan kissa ake gaya mana cewa lokacin da mutuwa ta zo masa yana kasar a Falastinu kenan a yanzu Ar-Ramalla garin Falastinu wa kana kharaja ilaiha farran min al-fitna ya fita ne daga kasar Hijaz ya gudu ya koma can da zama sakamakon rigingimin da ake yi na sarauta da shugabanci tsakanin bangaren sayyidina Ali radiyallahu anhu da bangaren sayyidina Muawiya radiyallahu anhu lokacin wannan rigingimin da ya ga ba zai iya shiga wannan rigima ba ba zai iya goyon bayan kowa ba sai ya bar garin da ake rigima gaba daya ya koma wani waje ya zaman sa to lokacin da ya zo rasuwa ja'ala ya qulu yana rashin lafiya sai ya dinga cewa Allahumma ja'al khatimata amali salatas subhi ya Allah ka sanya ya zama sallar asubahi ita ce karshen aikin da zan yi maka da asubahi ta yi fatawadda'a yayi alula thumma salla yayi sallarsa ta asubahi a gidansa fa qara'a fi awwali raka'atin bi ummil qur'ani wal adiyati ya karanta suratul fatiha da suratul wal adiyati dhabaha wa fil akhirati a daya kuma ya karanta bi ummil qur'ani wa suratin ya karanta fatiha da wata sura daban mai riwaya bai ambata ba fa sallama an yaminihi ya zo zai sallama yayi sallama ta dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah thumma dhahaba li yusallima an yasari ya juya zai sallama ta hagu fa qabada Allahu azza wa jalla ruhahu da yi sallaman nan ta biyu ba Allah ya zari ransa ya mutu yana sallah bai karisa sallar bayar su ashahidi abin da ya samu ka wannan latifa shine suratul adiyat tana daga cikin surorin da ya zaba ya karanta a wannan sallah ta karshe da addu'ar da yake tayi Allah ya sa ita ce karshen sallar sa wannan kissa al-imamu ibnu abdul bari ne ya kawo ta a cikin al-isti'ab fi ma'rifatul ashab hakanan kuma ainihin wato kamar da muka faɗa tun farko abul qasim al-bagwi shi ma ya rawaito ta a cikin mu'jamus sahaba wannan sa daga cikin abubuwan da suka zo dangane da bayani akan wasu mas'aloli na falala ko tarihin saukar wannan sura mai albarka suratul adiyat sai malam sai muka ji karatun ta daga malam ka karanta ko okay wal adiyat Allah ya ce wal adiyat babaha Allah ya ce na rantse da dawakai babahan masu sukuwa suna yin kuka suna haniniya wanda suna cikin sukuwar kuma suna kukan haniniya da numfashi Allah ya ce falmuriyati qabaha sannan suna masu bugun ƙasa da kofatansu saboda saurin da suke yi qabahan har wuta tana tashi akan yashi suna kesta makestu da kafafunsu Allah ya ce falmughirati subha sannan kuma suna masu kai hari da asubahi fa atharna bihi naqa sannan sai suka tayar da kura da sukuwar tasu fa wasatna bihi jam'a sai kuma suka shiga tsakiyar taro bihi da mahayansu innal insana lalle shi mutum li rabbihi game da sha'anin ubangijinsa lakanud wallahi mutum mai butulci ne ga ubangijinsa wa innahu kuma lalle shi ala zalika akan wannan zancen la shahid shi ma sheda ne akan haka shi dan adam dai ga kan shi gaskiya shi sheda ne akan tashi mutuli ne wa innahu kuma lalle shi dan adam li hubbil khairi a wajen san alheri na shadid mai tsananin san alheri afala ya'lamu shin bai sani bane idza bu'khira ma fil qubur idan aka bankado abubuwan da ke cikin kaburbuka wa hussila kuma aka tattaro ma fis suduri abubuwan da ke cikin kiraza inna rabbahum lalle a wannan lalle ubangijinsu bihim yawma idin a wannan rana game da su la khabir masani ne mai bada labari wannan shine doran matanin suratul adiyat idan mun koma farkon sura abinda zamu tsantsanta shi ne Allah da yace wal adiyat dabaha na rantse da dawakai al-adiyat wadanda suke masu sukuwa ta'adu suna sukuwa suna ta maimaita takunsu babahan wanda suke wato sukuwar ta kai ta kawo har suna haniniya doki idan yana sukuwa baya yin haniniya sai in mara horo ne horarren doki wanda aka koya mishi yadda ake yin yaki yadda aka kafar maki baya yin haniniya yakan rufe bakinsa ne sai dai ya ta numfashi zai ta yin numfashi ciki domin haniniya idan ya yi ta to za ta tona asirin rundunar da ke tahowa za a jiyo sa daga nesa don haka larabawa al'adarsu suna kora da dawakai musamman ta mace alfaras godiya ta fi kwarewa wajen wannan aikin don haka suna son zuwa yaƙi da godiya su hau faras ta ce godiya yayin da shi kuma doki namiji suka fi so su yi wasan tsere da shi saboda haka malamai anan sun yi magana biyu wajen fassara ko dai ya zamana ana magana ne akan ita wannan numfashin da dawakan suke yi wanda yake wakiltar haniniyarsu kamar yadda ka san misali ka ji hamma ko atishawa sai ka gintse ta to haka dawakai suke gintse haniniyarsu ba a jin ta tsawon tafiya da tsawon gudun da suke yi idan za su kai farmaki. Allah ya yi rantsuwa da waɗannan dawakai, wanda suke dawakai ne na mujahidai, waɗanda suke ɗauke da mahara sojojin musulunci, wanda suke tafiya cikin gudu, suna yin haniniya ta cikin cikinsu, suna fitar da zufa. Daga abdabuhu shi ne wannan sautin da ake ce ma haniniya, wanda dawakai suke yi. Ana kuma kiran sautin da kaman kura ko zaki ko kyarkeci su ma suke, ana kiran shi da suna abdabuhu, wato ne irin kukan da dabba take yi wanda za a jiyo shi daga nesa, kuma har iya firgita wasu halittu. Yawa gurnani ko? A wannan yanayin doki ya yi fice cikin dabbobin da suke yin irin wannan kuka. Galibinsu sukan yi ne idan suna cikin tsoro ko matsuwa ko damuwa. Shi kuma yana yi ne a cikin walwala da cikin amincinsa. Da haka in an jiyo shi ma yana yi, shi ba a cika damuwa da cewa halal wata bukata ce ko ta damuwa ta dame shi ba. Allah ya ce falmuriyati qabha, suna masu tada kura, saboda yawan tafiyar da dawakai suke yi sukan tada kura ta yadda har za a hango kurar daga nesa. Falmuriyati qabha, in sun taka yashin kuma har saboda tsakon kwami da suke haduwa da kafafunsu, to har su dinga tada makyastu. Idan dutse kanana suka haɗu da silin kofatar, sai dinga tada wuta kamar ana kyasta ashana. Akwai wani abu da ake ma dawakai, musamman da ake yawan hawansu ana tafiye-tafiye da su, ana musu shafi a ƙasan kofatarsu, kamar yadda ake matakalmi, za a yanka wani material a manna shi a jikin kofatansu don ya hana su cutuwa. Saboda waɗannan kofatai nasu in sun taka abu mai dutse ko mai kaya ba irin na rakumi ba ne, ko kaman a zamanance su taka kwalta ko wani abu yana iya cutar da su, sai akan sanya musu waɗannan materials ɗin. To wannan material da ake sakawa shi kuma shi ne yake da reaction a lokacin da ya haɗu da ƙasa ko yashi ko rairayi, sai a ga kamar yana nema ya tada wuta. Wataƙila kaman taya ne ko wani abu makamanta haka ake saka musu. A zamanin nan da na san akwai sa ana saida su, za ka ga a shaguna da ake saida kayan dawakai, wani hadda akwai na silba, na alfarma, akwai na ƙarfe, akwai iri daban-daban da ake saka musu. Kuma akwai yan sarauta nan da sun fi da sarin waɗannan abubuwa. Allah ya ce falmuriyati qabha, kuma na rantse da dawakai waɗanda suke tattaka ƙafafunsu har tarkatsin wuta yana tashi a jikin kofatansu a lokacin da suke gudu. Allah ya ce falmughirati, kuma su je su kai hari subha da asusuba. Wato yana daga cikin dama al'adar mahara da dawakai tun a jahiliya da kuma a zamanin musulunci shi ne suna yin kai farmaki ne da asubahi, kuma da Allah yake cewa fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul mundarin. Haka Allah ya faɗa cikin wasafati, ko idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da zango a farfajiyarsu, wannan gari wayan wayewar gari waɗancan da suke wa aka musu wa'azi ba su ji ba, to ranan sun shiga uku su lalace. Aka ji hadisi a cikin hadisin Bukhari na kissar Khaybara, gari ya riga ya waye asubahi, waɗannan Yahudawa sarakunan neman duniya sun fito, za su tafi gona, za su tafi kasuwa, za su tafi kaza kaza, kawai sai suka hango runduna sai suka ruga suna cewa Muhammadun wal Khamis, ga annabi Muhammad na sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa. To a shahidi shine da sassafe ne, saboda haka shi za aka ambata na aka ce fal mughirati subha, masu kai farmaki da safi. Saboda a cikin taqalid, a cikin al'adun yaki, yana da gaske abun kunya a jahiliya da farkon musulunci ka kai ma abokin fadan ka farmaki cikin dare, kai mishi mubaghata kamar yadda suke cewa kamar sammati, sai dai ka gaya mishi ga kanan zuwa, ku haɗu da ido na ganin ido da safiya ku kara. In an kara, idan an ci an gama yaki shikenan, ba gama yaki ba da rana ta take, sai a yi adjourning, sai a dakatar, kowa sai kuma sansaninsa a je a huta, a saki dawakai su ci abinci, a ba marasa lafiya kulawa, sai kuma gobe. haka suke fadar su wato fadan ma akwai akwai mutunci a ciki akwai 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 tsari akwai wasu conventions da ake amfani da su ba irin daga baya ne a dinga kai mutane farmaki ana mubagatar su ana sammatsin su ba don kai haka za a ga cewa kai matsoraci ne kai mai daukan advantage ne na duhun dare barayi ne suke haka mayaka ba sa yin haka Allah ya ce fa asar nabihi naqa'a sai suka ainihin wato suka tada kura fa asarna bihi naqa'a sai suka tada kura sakamakon sukuwan su din wannan sukuwa da suke yi za a ga kura tana tashi din da wakai suke sukuwa ba a rasa wannan kura ba Allah ya ce fa wasatna bihi jama'a sannan kuma suka shigar da mahayansu zuwa tsakiyar cikin mutane yana daga cikin falalar da Allah ya yi ma doki shine doki baya jin tsoron ratsa mutane komai yawan mutane zai shigo tsakiyar mutane ya tsaya ko ya kai farmaki ko a yi da'awar da za a yi da shi yayin da sauran dabbobi a kunnan sai ga mutane rudewa suke kamar shanu ko makamantansu in mutane suka yi awa rudewa suke su nemo makansu mafita ko su nemi da za su kare kansu ko su nemi su kai wa mutane harbi ko suka amma shi doki yana da dabara da sanin ya kamata shiga cikin mutane shi yasa ake yin yaki da shi fiye da sauran duka dabbobi wato la a hau a haɗu da abokan gaba a zara makamai a yi ta kara kaina da su kuma da shi ake yi duk yana iya wannan a wuni ana yin haka da shi inda yahu gwargwadon horon da aka yi masa da shi ne Allah nan ya ambata ya ce fa wasatna bihi jama'a kun ga anan an yi rantsuwa har sabi uku wal adiyati dhabaha Allah ya rantse da wakai ya rantse da abin da suke yi fal muriyati qabaha fal mughirati subha sai Allah ya bada labarin kuma abin da suke fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jama'a waɗannan duka siffofin dawakai ne da aka ambata daga cikin ayyukan da suke yi wanda suka keɓanta da su a wannan ita ce fassara sananniya da kowa ya sani cewa a nan ana ishara ne zuwa ga dawakai da mahaya waɗanda suke kai farmaki na jihadi da zuwaki Ibn Abbas radiyallahu anhu amai tambaya game da wannan sai ba da wannan fassara kamar da yake cikin tafsirin Ibn Jarir da kuma wannan littafin tafsirin Al-Imam Ibn Kathir da aka tambayi Ibn Abbas kamar da yake cikin littafin Ibn Jarir ya rawaito shi daga Yunus Ibn Ubay daga ainihin wato Sayyid ibn Jubair da yake cewa wani mutum mai suna Al-Bajali ya tambaye shi ya bashi labari daga Sayyid ibn Jubair cewa ya gaya masa baina ana fil hajari jalisan ja'ani rajulun fasa'alani anil adiyati rabaha ina zaune a kusa da al-hajar al-aswad a Makka a Ka'aba sai wani mutum ya zo ya tambaye ni me ya fassara wal adiyati rabaha fa qultu lahu sai na ce masa al-khailu in ji Ibn Abbas ta ce masa al-khailu hina taghiru fi sabilillah ana magana ne akan raƙuma akan dawakai waɗanda suka yi kai farmaki na jihadi kar mu manta Ibn Abbas babban malami ne masanin tafsirin Al-Qur'ani mai girma yace ai ba wani abu bane fassara wannan waje a Allah yana rantsuwa ne da dawakai waɗanda ke kai hari zuwa ga kafirai na jihadi yace da na gama wannan fassara yake cewa thumma ta'wa ila al-layli sannan su koma daga baya in dare yayi fa yasna'una ta'amahum sai su je su ci abinci wa yuruna narahum sai a kunna wuta fantaqala anni fa dhahaba ila ali yace za a yi kiwo da za a yi kai hari da dawakai sannan su dawo makwancinsu sai a hura wuta a sansani ya haske bayan na gama bashi wannan amsa sai tafi gun sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin shi ne halifa yaje sai tafi sayyidina Ali radiyallahu anhu sun zo aikin haji ne dama sun zo dawafi sai tafi sayyidina Ali yace menene ma'anar sa huwa inda siqayati zamzama yana wurin rijiyar zamzama fasalahu anil adiyati dabaha ya tambaye shi fa qala sai yace sa'alta anha ahadan qabli shin akwai wanda ka tambaya gabani na qala na'am wannan mutum yace kwarai kuwa qala na'am sa'altu ibn abbas fa qala al khailu hina taghiru fi sabilillah na tambayi babban wazirin ka abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ga abin da yace mini cewa tana magana ne akan wato dawakai da ke kai hari don daga kalmar Allah sai sayyidina Ali yace idhab fad'uhu li ka je ka kirawo mini shi falamma waqafa ala ra'si sayyidina Abdullahi dan Abbas ya zo ya tsaya a gaban sayyidina Ali qala sai yace mishi atuftin nas bima la ilma laka ce kai ibnu Abbas kanka daya kana koyawa mutane karatun da baka san shi ba waye saka haji wata sabuwa fa kenan wallahi la in kana awwala ghazwatin fil islam ice na rantsa da Allah wannan sura tana magana ne akan yaki na farko da muka yi a musulunci yakin badar kenan la in kana lalle ta kasance tana magana ne awwala ghazwatin fil islam yawm badr ranar badar wama kana ma'ana illa farasani ba mu da doki sai kwaya biyu farasul lizubairi wa farasul lilmiqdadi az-zubair da miqdadi su kadai suke da doki fa kaifa takunu al-adiyatu dabaha to ta ina za a samu gangan kun dawakai da za a ce sun zama suna da yawa suna gudu suna tada kura yace fi arafata yace innama al-adiyatu dabaha min arafata ila al-muzdalifa wa min al-muzdalifa ila mina yace abinda yake nufi ana magana akan raquma ne na alhazai wanda suke hawa su tafi arafa daga arafa su baro arafa bayan faduwar rana su zo muzdalifa daga muzdalifa gari ya waye in sun kwana su sake tafiya su tafi mina su je su jifa yace to shi yake nufi da shi wal adiyati dabaha fal muriyati kabaha fal mugirati subha ana magana ne akan al adiyat raquman mahaya wadan raquman ma'aikata aikin haji za su taho bayan sun muni a arafa su zo adiyatu suna sassauri suna sauri dabaha suna tada kura fal muriyati kabaha su tada kura da kafafunsu fal mugirati subha sai su wayi gari da asuba a mashalar haram yace wannan shine fasarar wannan ce fasarar sayyidina Ali radiyallahu anhu kuma kaji har tankiya yake mai ibnu Abbas akan wancan fasara qala ibnu Abbas yace fa naza'atu an qawli wa raja'atu ila alladhi qala Ali radiyallahu anhu yace shikenan sai na janye magana ta na koma ina fassarawa irin fassarar sayyidina Ali radiyallahu anhu tare da cewa fa inda tahqiqul ilmi fassara ta ibnu Abbas din tafi da cewa ita ce fassarar jumhur malamai ita ce fassarar kunzumin malamai cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu amma ka duba sayyidina Ali saboda shine shugaba saboda yana gaba da ibnu Abbas ya mai tankiya ya hana shi ya zabe ya tuna mishi cewa me ya kai ka kana karantar da abin da baka da ilimi akan sa shi kuma saboda biyayya da neman albarka bai tada rikici ba yace ai baka isa ba jahilin banza manyan banza marasa ilimi irin yanda yanzu yara suke yi da matasa dan wani matashi ko wani mai dan abin nan mai kananan shekaru yana ganin Allah ya san shi wani dan ilimi sai dai ya raina mutane ya raina manya ya raina dattawa waɗanda suka dade suna karantar da addini ya maida su karan bara wannan shi ke cire albarkar da ke cikin ilimi shi ke sa mutum ka ga ya zama abin kwatance game da sakarci da wawanci da rashin sani ya kamata ilimi bai gaji kalmomi da tsari na tashanci da magana ta rashin ɗabi'a da rashin tarbiyya ba ilimi shine abu mafi daraja da Allah yake ba mutane don rayuwarsu ta gyaru shi yasa shine abin da Allah ya ba annabawa dan su zama masu ilimi kuma su karantar da ilimi dan ai tarbiya abu Allah a zama mutane masu tsari saboda ba daidai bane dan ka san wani abu na ilimi wani bai sani ba kawai ka mai da shi karan bara da karan cutarwa ko ka zage shi ka aibata shi kuma ai ba dabara ka bace kai mata ba kai Allah ne yake ba da ilimi dan Allah ya baka wannan baka din da yayi ni'ima ce wanda akwai lazimin godewa Allah akan ka game da ita daga cikin lazimin shine wajibi ne ka zama mai tawalu mai kankan da kai karkare na mutane sannan wajibi ne idan mutane suna da bukata abin da ke tare da kai na ilimi ka karantar da su kuma karantar da su gaskiya ba tare da ka musu izgili ko ka nuna musu cewa kai wani na musamman bane agar ibnu abbas yace fanaza'atu yadi sai fanaza'atu an qauli sai na dawo daga zance na na dinga ba da irin fatawa wanda sayyidina ali yake bayarwa dan haka wannan ita ce fassara sayyidina ali radiyallahu anhu game da wal abiyati dhabaha idan muka dalla ka da yace fal muriyati qabaha kamar yadda muka ambata shine masu tada kura da ainihin wato kofatansu da suke tattakawa suke ta gudu fal mughirati sannan suka kai hari subhan da asassabe kaga wanda suka fassara kuma da cewa raquma su kuma suka fassara wato tashin da alhazai suke yi daga kwanan muzdalifa da asusubahi su tafi mash'arul haram su tsaya su ta addu'a har gari ya waye daga nan kuma su tafi mina dan yin jifa na jamatul aqaba ta ranar sallah Allah ya ce fa wasatna bihi jama'a sannan kuma suka shiga tsaka-tsaki jama'a na taron kafirai suka shiga gasanin suka shiga cikin kafirai da dawakansu waɗannan ayoyi guda biyar za mu ga cewa su ne suka zo a farko waɗanda muka ji an ce su ne farkon ma abinda suka fara sauka na cikin surar daga baya aka saukar da sauran wanda suka zo da bayani akan siffofin dawakai da yadda suke al'amuransu kamar yadda muka sha faɗa a baya ƴan'uwa masu albarka Allah cikin hikimarsa da buwayarsa bai ambaton wani abu haka kawai ambato na coincidence kawai ga magarin ambato da abin da Allah ya ambata cikin alkur'ani na halittu da tsirrai da tsuntsaye da sauransu to akwai wasu sirrori da Allah yake mana ishara na mu sani game da su akwai wata wato akwai wasu manyan fa'idoji da ya kamata mu ɗauka daga irin ambatan da aka yi wa waɗannan abubuwa ba haka nan kawai Allah yake ambatan su Allah ya ce wal asr da akwai abin da ya sa ya ambace shi wal layli idza yaghsha akwai abin da sa Allah ya ambace dare ya rantse da shi to haka nan ma ba haka nan kawai Allah ya zabi dawakai yayi ta magana akan su har tsawon aya biyar ba saboda doki wata dabba ce ta musamman da take da wasu sirrori na musamman da haka ba anan kadai Allah ya ambaci dawakai ba Allah ya ambace su a wurare daban-daban Allah ya ambace su misali cikin fadin sa cikin Ali Ibran zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i ko wal banina wal qanatiril muqantarati minan dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwama Allah ya ce an kawata wa mutane son abubuwan sha'awa na mata da ƴaƴa da zinare da azurfa da kaza da kaza sai ce kuma wal khayl da dawakai al musawwama waɗanda suke wato horarru wanda aka hora su suna kiwo suna cin abinci suna da ƙarfin su suna daga cikin ababen sha'awa na rayuwar duniya da Allah madaukakin sarki ya tsara dan adam ya dinga mu'amala da su haka nan Allah yana cewa wa idduluhum masata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl cikin amfal ko Allah yana umarnin mu'mini cewa ku yi tanajin abinda za ku iya na kayan ƙarfi kayan fada wa min ribatil khayl da kuma daure da wakai horarru dan su zama su ne vehicle su ne abin hawa in za a je jihadin haka nan Allah madaukakin sarki ya sake ambatan dawakai a cikin fadin sa wal khaila والبغال والحمير لتركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلم الله يجي da kuma dawakai da alfadarai wadanda muka yi su da su da jakuna don ku hau don kuma ku yi ado kuma Allah bai halicci abubuwan da ku sani ba a nan gaba yana da gaskiya mun zamu lura game da dawakai shi ne dama dai su suna matsayin abin hawa ne na tafiye tafiyen mutane a zaman nan da dacan sannan yana matsayin wato kayan yaki wanda ake hawa aje ayyaki da su da aka larabawa da sauran al'ummomi suna daukan doki da muhimmanci suna koyan hawan shi da horar da shi ga yaran su suna kanana sannan kuma su yana matsayin dukiya mai daraja ana yin mishi ana kula da jinsin sa da dangantakar sa wanda har yanzu akwai wannan inda kaga doki masu mu'amala da shi sun san iyaye da kakanni da kakannin kakanninsu da inda aka samu shi nasabarsa ba ta kuya kamar nasabar dan adam ga tsada da daraja har yanzu din nan duk da Allah ya halicci abubuwa daban da yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna amma dai duki har yanzu ralabar sai shi bai kawo ba ana hawa har yanzu mahaya sojoji suna hawa shi sarakuna suna hawa yan su kuwa suna hawa masu wasan hoki da sauransu duk suna hawa shi har yanzu kuma har yanzu zaka ga tsadar shi da darajar shi ya ma fi motoci da dama daraja wani doki in ka ji kudin shi kudin babban mota ne da yadda ake kula da shi yayin da sauran ababen hawa ko wanda ba doki ba kamar raƙumi kamar jaki yanzu ko ina an daina hawan su yanzu kafin ka ga jaki ma yake kana neman jaki yanzu da aka ce wal khayla wal bigala wal hamira wasu mun ba saba ganin alfadari ba to jaki ma yanzu kana neman shi a garin nan sai ka nemi ka rasa sai an je ƙauye cikin garin dare ana samu
akwai
ga gaisu na da sauran al'adu da suke yi itifali da su amma yanzu ana cikin tunin wadako sabon gari in aka ce ma jaki sai dai a littafin koyon turanci ne da ce jifo donki wata gida amma ba za ka ga shi ba saboda duka kekuna da babura da motoci ko kamar yadda da waka yake cewa tafiyar mu ta kan jaki ita ce akan me yake cewa ne ma tafiyar mu ta kan doki ita ce akan mota mun zama turawa me za mu gani kenan in ji wani mai waka saboda haka doki yana da muhimmanci da kaga har yanzu a cikin rundunonin sojoji na zamani har yanzu suna amfani da dawakai akwai aikin da ake da su akwai horon da ake ba su da sauransu ashe wata dabba ce ta musamman da haka larabawa suka kula da ita suka yi halli da tafai aka yi ta yi na labarin doki da tarihinsa da ambaton siffofinsa akwai kitabul khayr na Abu Ubaidah al-Qasim bin Sallam haka na cikin kitabul haywan na Jahiz da makamantansu zaka ga ma'ajim ake yi dan bayani akan doki da nau'o'insa da gabobin jikinsa da irin sunayen dan shekara kaza da mai halitta iri kaza da sauransu to haka kuma a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da yawa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci da wakai ya kuma yi magana akan su al-misali al-imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda nabi yake cewa alaihi salatu wasallam al-khairu thalathatun dawakai iri uku ne fahiya lirajulin ajr idan mutum yana kiwon doki to daya uku ne akwai wanda in yana kiwon sa zai samu lada wali rajulin sitrun akwai wanda kuma kama sayar ne rufin asiri ne wali rajulin zurun akwai kuma wanda zunubi yake samu makasa ya aje doki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa amma allazi fa amma allati hiya lirajulin ajr wanda zai samu lada in ya aje doki farrajulu yattakhidha fi sabilillahi wa yu'idduha lahu mutum ya aje doki saboda jihadi kuma yana shirye dokin nan dan jihadi fala tagibu shay'an fi butuniha illa kataballahu lahu ajra duk abinda ta koye a cikin ciki da abinda dokin nan ko godiyar nan ya dauka to ya saka a bakin sa ya ci to zaka samu lada walau saqaha walau ra'aha fi marajin ma akalat min shay'in illa kataballahu lahu ajra yace kai koda ma fa ya je yana kiwon dabban ne a lawani shine maraji wato inda ba shi ya sai abincin ba abinci ne na wild abin nan a plant ko inda aka tanada wurin kiwo na musamman a ga yin shi siya da dukiyar sa yana ajiye a barga kaga a iya fahimtar cewa yayi hidima amma ya kora shi ne ya kora da wakan suka tafi wurin kiwo na gama gari suka ci to anan ma zai samu lada walau saqaha min nahari haka nan in ya shayar da su daga wani rafi kana da hubbi kulli qatratin taghibuha fi butuniha ajr duk wani bakwarwar ruwa da dokin ya sha za a baka lata hatta zakara al-ajr fi abwaliha wa awratiha har annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa akwai ladan fitsarin da dokin yayi akwai ladan kashin da dokin yayi walau satanat sharafan aw sharfatayn ko da kuwa haka nan kuma dan gaba da baya da doki yake in ya tsaya din nan yayi gaba yayi baya to wannan ma sai ka samu lada shine walau sharafan inda taka walau satanat in ta dan motsa sharafan aw sharafaini in gode ta motsa taki dai ko yi zaka doki da ga tsaya kai haka cip sai ya dan motsa ya motsa to wannan motsawa ma akwai lada ga wanda ya aje din jihaji haji da Allah yake sanadawa mutane mafita yace kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajr tattaka wa duke sai an baka lada wannan da yake nan wa amma alladhina hu sitrun wanda kuma take matsayin rufin asiri gare shi far rajulu yattakhidha takruman wa tajammulan mutumin da zai aje doki saboda kilisa saboda shi ne alfarma ne mai sarauta ne ko dan sarauta ne saboda shi ne wazirin gari kaza ko dan madamin gari kaza ko dan kaza din kaza ko mai martaba sarkin gari kaza wannan da suke aje da wakai suna hawa dan kawai kilisa da kwalisa to wannan yana matsayin dukiya ne kawai kama sayar ba lada ba lada yace wala yansa haqqa zuhuriha wa butuniha fi usriha wa yusriha amma da sharadin kai ya manta haƙin gadan bayan su da cikin su a cikin wadata da talauci al-imam abu hanifa yayi amfani da wannan wurin shi sa a mazhabin sa akwai zakkar doki yace abinda yake nufi zakka to amma dai malamai suka ce abinda yake nufi shi ne dinga yin sadaka da kyauta kar ya zama mai girman kai da rawa ya zama yana yin sadaka yana kyauta yana bada aro yana baya mutane girman kai da rawa don ba haka ba shi ma akwai matsala da biyu kenan kaga wannan shine mafi yawan masu hawa dukiya yanzu so suna ajewa ne saboda sun gada ko sun koya ko suna da sha'awar sa suna ci da shi suna hawa suna bada haya suna abin da yake ce mishi ma da suke sukuwa da sauransu wa amma alladhi alayhi wuzrun wanda kuma zai zama maka zunubi falladhi yattakhidha ashran wa bataran wa barakhan wa riya'an wanda zai rike doki saboda fadin rai da girman kai da raina mutane da riya dan a ganshi a ce attajiri ne dan ya wulakanta kowa zaka ji su da wakai masu tsananin tsada a zo a girke su a dauki likitan dabbobi a aje shi aike shi kenan kula da su da masu share musu wuri sannan a dinga ba su abinci sai an dafa taliya an sa mata nama da kifi da man shanu sannan ake ba su ko a zo a fasa abin nan katankatan na biskit na yan makaranta a yi ta zuba musu suna ci iya san ransu kawai mutum gadara ce kawai yake ji da isa da bunƙasa da wannan babu abin da yake tarawa kanshi illa zunubi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wanda ya sai yana haka sai tuba ya gyara Allah ya sani haka na cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkhairu ma'qudun fi nawasihal khairu lalle su da wakai an sa alkhairi a jikin wato goshin su wato suna kawo arziki suna da shukunci na kawo arziki haka nan a hadisin al-munfiqu ala khairin fi sabilillah kal basit yadayhi bi sadaqati la yaqunuha wanda ke ciyar da doki dan jihadi to kuma wanda ya bude hannun shi da yana ta sakin sadaka baya cinye hannunsa wanda yake bada sadaka continuously Allah dan shi aka yake samu wannan kenan dangane da wasu suna da yawa wannan kadan ne kawai dan ya zama mana wato kaman matashi haka nan malaman fikihu sun yi magana mun ji magana game da zakka wanda mafi inganci magana shi babu zakka ta wajibi amma akwai zakka ta mustahabi ko sadaka tunda dukiya ce sai magana akan malamai su yi magana malamai fiqh su yi magana akan hukuncin cin naman doki wanda wannan kuma yana cikin hadisin sayyidatuna asma bintu abi bakr radiyallahu anha da ita da wata wasunta hadisin ya zo a cikin littafin sahih bukhari wanda take ba da labari cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yanka doki sun kuma yanka jaki ana cikin dafawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruye gani yace wannan tukunyar naman menene aka ce naman doki sai ya tsallake bai ce komai ba wannan tukunyar ba aka ce naman jaki ne yace to a barar da shi ya hana cin naman jaki saboda ka daukacin sahabbai cikin malaman su da tabi'ai sun tafi akan halaccin cin naman doki daga wannan hadisi duk da yake a malikiya suna karhanta shi saboda kallon mafhumin waccan aya da Allah ya ce wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina Allah ya ambaci wannan dabbobi guda uku sai ya ambaci abinda za a amfana da su sai ya kira hawa da kwalliya sai malikiya suka ce da akwai ci to da ya ambaci cin saboda ci shine mafi girman ni'ima fiye da hawa da kwalliya to da wannan istinbatin na malikiya da a ce babu wancan hadisin tabbas isin baɗi ne mai ƙarfi amma kuma gaida ita ce idza warada al-asr batala an-nazar tunda hadisi ya zo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ci ba za a kalli wancan magana ba da ka cin doki halas ne ga wanda ya so ya ci yana iya cin kayansa ba kuma ba abu ne na rigima da fitina irin yadda da ake yi a ita rigima a ita kacariya wannan bai dace ba akan abin da yake kai mujarradin halas bai dace a yi rigima ba bai dace a yi fitina ba wanda ya ga zai ci kafin riga mai doki ya je sai ya ci a yi tsadar shi ma ita ishe ka wanda kuma ya ga ba zai ci ba to ba kai ya yi tsinuwa ko ya ashariya ko kuma ya je ya ce a an saba wa Allah alhalin kuma an ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qur'ani ma ya yi ishara zuwa ga haka da Allah yake ba da labari da iski sutu sad ko habna li daud da sulaimana ni'mal abdu innahu awwab id urida alayhi bil ashiyyi safinat jiyan fa qala inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijabi rutuha alayhi wa qashan alayhi Allah ya ba mu labarin annabi sulaimana ya gaji da wakai bayan mutuwar baban shi ya gaji da wakai a wata riwaya an ce da wakai ne sun mutu guda 10,000 to da aka zo ana faretin sa yana kallo yana jin dadi saboda ganin duke da Allah ya huwace masa har sai ya makara da yi sallar magariba ne ko la'asar ko sallar ce la'asar ko to shine da ya ga shine ce hatta tawarat bil hijab har ta tafi ta fadi ita rana din wannan mun karanta ba irin damiru malami suka irin mata raka ala zahari amin babba da irin su irin inna tarbi bi sharrin kal qasar kamar shi wani magana da ba to da aka yi haka sai hankalin shi ya tashi shi ne ce rutuwa alai a dawo da su gaba daya ya ba da umarni ya ce duka a yanka su a yi sadaka da naman su al-imam al-qurtubi yake ba malike ne shi da yazo wannan wajen sai yake cewa zabahaha li yatasaddaqa bi lahmiha ya yanka su gaba daya dan yayi sadaka da naman su sai ce li anna zalika kana halalan mubahan fi shari'ati saboda cin naman dokin ya kasance halas ne a shari'ar annabi Dawud da annabi Sulaiman to a shari'ar manzo Allah ma halas tunda shi ma manzo Allah an ce a shari'ar shi kaga shi ma naman annabawa ne kenan annabi Dawud da Sulaiman sun ci haka wanda yake son ci dai da mace da naman kaza da naman kifi wanda yake son ci yake samu ya ci halas ne wanda ba ya ga ba zai ci ba ko kuma saboda ba a ci a garin su ko kuma dai ya mai tsada babu fadole akwai nama da yawa da ya halasta ban ma ka taba ganin shi ba da ka ci akwai naman dawi su naman talatalo naman agwagwa naman zabuwa wannan ba kowa yake cin su akwai mutane ma da ba sa iya cin naman akuya musamman Fulani kakannin mu akwai wanda duk yadda aka bari cin naman akuya ba yana ganin kaskanci ne cin naman akuya yayin da shi kuma Zara sallallahu alaihi wasallam yana son naman akuya mun karanta ana amma akwai bulatanin da ko miya aka yi aka sa nama akuya ya ci sai ya yi amai akwai wanda bai ci naman kaza wanda da kake ganta gaba gara akwai wanda baya ci akwai kuma wanda ma likita ma ya hana shi likita ma ya ce mishi ya bar cin nama saboda wani yanayi na jiki ko wani yanayi na wata cuta almuhimu dai namar doki halas ne saboda me ne? Saboda an ci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana a kasancewar yanzu ba a cika mu'amala da shi ba, ko ba a ci, ko ba a taba ganin wanda ya ci ba, wannan duk ba zai haramta shi ba, yana nan dai a halas dinsa. A kuma mu guje mu haramta abinda Allah ya halasta, ko halasta abinda Allah ya haramta. Zaka dauka wata takwakiya mai matsala kware da gaske, Allah ya kyauta. Amin. Lokaci ya kure, bari mu dakata nan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi. فَنَعَلَّمُ اللَّهُ لَكِ سَرِيعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.